الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودساك سادوا أولنا مجلسي ناكرنت للتاكم الكافي نا إمام ابن عبد البر إن مجكرنت كتاب الجامع أتكونا للتاكم البركة. درسنا يوشينا درسنا بقوي يومنا 22 ga watan Zulhijja shekara 1441 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya dace da 12 ga watan 8 shekara 2020. Satin da ya gabata mun shiga mas'alar isti'izan, neman izini idan za a shiga gida, inda malam ya kawo cewa ويستأذن الرجل على أمه وذوات محارمه إذا أراد الدخول عليهن. إذا متن زش جوجم ما يفي إسا كوما تاود نسكي محرمي أجريشي تكرر إشجع جريسو كيس أي باتاردا وتويا مسلمة يعني مئذن شجابا مي بياني أكن ونن وما هكما رئتشي دومن كدم متن يجي تردسو a wani yanayin da bai kamata ya gansu ba, musamman kallon al'auransu. To shine malamin ci gaba da cewa wa yasta'dhinu wa yanbaghi lirrajuli al-isti'dhanu ala kulli ahadin illa ala zawjatihi wa amatihi. Yake cewa wa yanbaghi, ya dace lirrajuli, ga mutum al-isti'dhanu, ya nemi izini ala kulli ahadin, duk mutumin da zai shiga gurinsa, duk mutumin da zaka shiga gurinsa, to ya dace idan ka zo kofar gidansa ko kofar dakinsa ka tsaya ka nemi izini, kai sallama ko kai magana, in ya baka izini ka shigo masa. Fadin malam wa yanbaghi lirrajuli al-isti'dhanu ala kulli ahli, ya dace. To zahiri idan muka fassara wa yanbaghi da ya dace, ma'ana ba wajibi ne kenan ba. To amma kuma a satin da ya gabata mun kawo dalilai cewa in za ka shiga gidan mutumin ne ke bai halatta ka ga al'aurarsa ba, wajibi ne ka nemi izininsa kafin ka shiga ɗakinsa ko gidansa. To saboda haka fadin malam anan wa yanbaghi ba za a ɗauke shi a matsayin mustahabbi ba, zahiri za a ɗauke shi a matsayin wajabci, saboda shi kansa malam a layi na biyu, a layi na gaba yake cewa wa kullu man la yasluhu an yarahu uryanan falisti'dhanu alayhi, duk mutumin da bai kamata bai halatta ka ga al'aurarsa ba, ka gan shi tsirara ba, to falisti'dhanu alayhi, to wajibi ne a kanka ka nemi izininsa. Saboda haka wannan malam anan wa yanbaghi lirrajuli, ma'ana zahiri za a fassara shi da wajibi, saboda abin da ya biyo baya fadin sa falisti'dhanu alayhi. Ka'ida shi malam ya kawo, ma'ana duk musulmin da zaka shiga gurinsa ka nemi izininsa, duk mutumin da yake zaka shiga gurinsa ko ba musulmi ba, wanda bai halatta ka ga al'aurarsa ba, to ka nemi izininsa. Sai malam ya yi togaciya yake cewa illa ala zawjatihi wa amatihi, banda matarsa da baiwarsa. Illa ala zawjatihi wa amati, banda matarsa da baiwarsa. To su wannan ba dole bane sai an nemi izininsu kafin a shiga gurinsu, idan mutum zai shiga dakin matarsa kowa gidan matarsa ce take a gidan zai shiga gurinta ko bai wasa ce take gidan ko bai wasa ce take dakin to ba sai ya nemi izini ba idan zai shiga gurinta saboda su waɗannan da malam ya ambata matar mutum da bai wasa ya halatta ga al'aurarsu matarka ya halatta ga al'aurarta haka nan baiwarka ya halatta kaga al'auranta saboda haka ba dole bane sai mutun ya tsaya ne mai izini ba idan zai shiga gidansa ko dakin matarsa dama hikimar da ta sa aka ce idan mutun zai shiga gidan wani ya nemi izini kafin ya shiga gudun kada kaga al'aurarsa kada ka ganshi a wani yanayin da bai halatta ka ganshi ba to amma matarka a duk wani yanayi in ka ganshi ka ganta ba laifi bane tunya halatta ga al'auratu to wannan ba dole bane idan zaka shiga dakin ka dakin matarka ko gidanka wanda akwai matarka a ciki ba dole bane sai ka tsaya ka nemi izini zaka iya ka shiga kai tsaye ya halatta to malam yana magana akan ya halatta ba wajibi ne ba ba wajibi ne ba idan zaka shiga dakin matarka sai ka tsaya ka sallama ka nemi izini ba wajibi ne ba idan zaka shiga gidanka wanda yake matanka ne a ciki ka tsaya kana neman izini ba dole bane an fahimta to amma kuma me yafi abinda yafi to kai sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Anas a hadisin da ya darasin mu da ya gabata a darasin mu na biyu ko na uku inda malam yake cewa wala yanbaghi li ahadi an yadkhula manzilahu hatta yusallima ala ahlihi wa man fihi malam ibnu abdul bari ya kawo wannan mas'ala bai dace ba ga mutum ya shiga gidansa har idan yayi wa iyalansa da wanda suke cikin gidan sallama ko gidanka ne da matanka da yaranka abinda ake so in ka je kafin ka shiga kai sallama wannan yafi alkhairi saboda haka ko zaka shiga dakin matarka ko gidanka wanda yake matanka ne a ciki to abin da yafi shine kai sallama kada ka zo ka shige musu kai tsaye idan baka samu kai sallama ba ana da akalla mutum ya dan gyara murya ka dan gyara muryarka sun san da zuwanka wajen shiganka da fitanka saboda me saboda kada ka gansu a wani yanayi ko matarka ce idan bata shirya ba babu tana cikin wani yanayi na rashin tsafta da sauransu ba za ka so ka ganta a wannan yanayi ba to amma idan ka yi sallama to tana cikin wani yanayi wanda bai dace ba sai ta gyara zamanta in ba ta shirya ba sai ta shirya to shi yasa to hata matarka ko baiwarka idan za ka shiga gurinta abin da ya fi shi ne ka yi sallama to idan ba ka yi sallama ba to Allah da kallaka don gyara muryarka kamar da Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa ka gyara muryarka ko kuma kadan motsa takalmanka ka tabbata da ƙarfi ko kai wani abu ne kai wata harka da za su gane cewa mai gida ya shigo abin da yafi kai sallama to idan ba kai sallama ba to kai wani abu kai wata harka wadda za su gane cewa matarka za ta gane cewa wato mai gida ya shigo wannan idan ya zamana ka tabbatar da cewa sanda zaka shiga gidanka matarka ce kawai take gidan to wannan zaka yi ka shiga ba tare da ka nemi izini ba dan gidanka ne kuma ko ka ga tsiraicin matarka ba laifi ne ba amma abin da an fi so shine kai sallama ko ka gyara murya ko kai wata wani motsi ko kai wata harka da za su gane cewa kai ka zo gidan zaka shiga amma in ya zamana sun yi baki misali akwai matan makota ko mata danginka waɗanda ba muharramai ne gare ka ba ko muharramai ne amma waɗanda bai halatta ka ga al'auransu ba ƴan uwanka mata da sauransu waɗanda bai halatta ka ga al'auransu ba mata ne suke zaune a gidan ko sun zo ziyara ka tabbatar da haka kada ka ce wannan gidana ne kai tsaye ka zo ka shiga domin in ka shiga kai tsaye ba mamaki ka ga mata da suka zo gidanka
ka gan su a wani yanayin da bai kamata ka gan su ba bai halatta ka gan su ba kaga tsirecin su kaga abin da bai halatta ka gani daga gare su ba saboda haka sai a kofa kai sallama su san da zuwanka kafin ka shiga abin da malamin yake magana a nan shine a lokacin da matarka ita kadai take ɗakin ko gidan baiwarka ita kadai take ɗakin ko gidan a wannan yanayi kaga ya halatta ka shigo babu sallama babu neman izini amma yin misali akwai mata wasu daban tare da matarka to dan ma in suka zo bai kamata ka shiga kai tsaye ka zo ka tsaya a kansu ba wanda kuma da yawa daga cikin mutane suna wannan kuskuren ana buki a gidansa sai ya zo kawai kai tsaye zai tsaya kan mata ko mata akwai sakaci in dai suka samu guri suka zauna sai ka ji ga sakaci su bude jikinsu suna fito da abubuwan da bai kamata fito da su ba to kai bai kamata ka zo kai tsaye ka shiga ba kace gidana ne ai gidanka ne amma akwai wanda bai halatta ka ga al'aurarsu ba sun shigo gidanka saboda haka sai ka tsaya kai sallama a ka ba da lokaci idan suka shirya sai ka shiga gidanka sai matsala ta gaba mallaka yake cewa wa kullu man la yasluhu an yarahu uryana فالاستئذان عليه من امرأة ورجل ما لنا قاعدة يباير وكل من لا يسلم دم تمن ديك بيداسي ما بيحلت با أن يراه متم يغنشي أريانا سلارا فالاستئذان عليه تواجبين أكنك كنيمي إذني أقولنسا من امرأة نمتني نمتتي أو رجل كنا مجي ka'ida ce duk mutumin da yake bai halatta ka ga al'aurarsa ba danginka ne ko ƴan uwanka ne namiji ko mace ko makota to bai halatta ka shigo musu kai tsaye ba tare da ka nemi izininsu kawai su ganka kana tsaye a kansu to wannan bai dace bai halatta ba kuma mun kawo darasin da ya gabata ayatul alqur'ani إن الله ملوكك سكيك تيوى عم الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الله هني كدو كشكا جدا جي ودن دسكي با جدا جنكو با سيدا نكون نبي إذن يكون يسلم كما حديثي دا يوى سنزا أكو أن دا قسكي مؤمن بچ حديث كالدا ابن حنبل يازو ياشو غرما زا الله صلى الله عليه وسلم دون بيسن wajabcin cewa wajabcin isti'zani ba da ya shiga gurin manzon Allah babu neman izini babu sallama sai manzon Allah shi yace da shi ka koma kace assalamu alaikum a adkhul koma ka tsaya koban gida kai sallama sannan kace in shigo ne sai mutumin ya koma ya tsaya koban gidan manzon Allah yace assalamu alaikum a adkhul in shiga to sannan manzon Allah ya bashi dama ya shiga to wannan yana nuna cewa wajibi ne mutum ya nemi izini idan zai shiga gurin mutumin da yake bai halatta kaga al'aurarsa ba mutumin da yake bai halatta kaga al'aurarsa ba namiji ko mace dole sai ka nemi izini a gurinsa a cikin wannan ibara malam ya ambaci abubuwa guda biyu hukuncin neman izini shine falisti'zanu alaihi min imra'atin wa rajul wajibi ne mutum ya nemi izini idan zai shiga gurin mutumin da yake bai halatta ya ga al'aurarsa ba to dan me zaka nemi izinin shine wa kullu man la yasluhu an yarahu uryanan dan kada ka ga al'aurarsa kuma ganin al'aurarsa haramu ne a gare ka to kamar yadda muka yi bayani wannan ladabi ne na addinin musulunci musulunci yana so ya tsare mutuncin mutane musulunci yana so ya tsare khususiyya privacy na mutane kowane dan adam yana da abubuwan da baya so wani ya gan su to ba a so mutum ya ga wannan din a tsare mutunci a kar a shigo wa mutane har kawai ba izini ba sallama wanda kuma da yawa daga cikin mutane ba sa kiyaye wannan ladabi sai malamin yake cewa walisti'zanu salasa ta ya za a nemi izinin kuma sau nawa za a yi yake cewa walisti idanu neman izini wajen shiga gurin mutane gidajen mutane ko gurin mutumin da yake bai halatta ka ga al'aurarsa ba ثلاثه سو اكو زاي سو اكو تقول كتي ذاك تي في كل مره اكوني كرو نفركو دنبيو دنأكو السلام عليكم أأدخل أمنجي تبتع أغريكو إنشغوني كازو قطع قوبة جيدا متاني إن ذاس يسلم مركزي كتي السلام عليكم أأدخل إنشغو ذاك بدي سؤلية سو بيو سو أكو تمين دليلي لكنونة يوازع نمي إذن سو أكو حديث أبو موسى الأشعري الله قال ما سيدا وندا ابو سعيد الخدري رويته ايازو اتكين بخاري ده مسلم ابو سعيد الخدري كتوا وترسنا زوني مجلس صحابي منزا الله ابي بن كعب سيغا ابو موسى الاشعري يزو ابو ساجي يتسيا باي موسى سلم سيتي انا ماجيركو ده الله waye daga cikin ku yaji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-isti'zar thalath idan mutun yaje gidan mutane zai shiga ya nemi izini sau uku fa in udhina lak idan aka baka dama ka shiga wa illa idan ba baka dama ba farji sahabbai ne suna zaune a majalisin Ubay ibn Ka'ab sahabin manzon Allah sai Abu Musa al-Ash'ari yazo ya tsaya kansu yayi musu wannan tambaya yace waye daga cikin ku yaji wannan hadisi domin shi yaji wannan hadisi amma yana so yaji daga cikin sahabban waye ne yaji wannan hadisi to shine sai Ubay ibn Ka'ab yace wa ma zaka me yake faruwa ne kike mana wannan tambayar me faru ne sai yake cewa ai na je gurin Amirul Mu'minin Umar na nemi izini su uku to ba ba da dama ba sai na tafi jiya kenan yau kuma naje gurin sa ya bani dama na shiga gurin sa sai na bashi labarin cewa ai jiya na zo na nemi izini har sau uku amma ba bani dama ba shine a na tafi to shine sayyidina Umar yake cewa ai mun ji sallamar da kai jiya da ka zo kai sallama ai mun ji sallamar ka to sai dai a lokacin wato muna cikin wani yanayi wani shuguli ne akwai abin da yake ya shagaltar da mu to shi yasa ba mu baka dama ba ba mu baka izini ba to me yasa shi me yasa baka nemi izinin shiga ba da kai sallamar su uku sai ka tafi sai Abu Musa al-Ash'ari yake cewa ai nayi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni sai sai na Umar yace mai manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya ce idan ka zo ka yi sallama su uku ka nemi izini su uku idan ba baka dama ba sai ka tafiyarka to sayyidina Umar ya san cewa idan an ji gidan mutum za a nemi izini amma bai ji hadisin cewa idan ka nemi izini su uku idan ba baka dama ba za ka tafi bai ji wannan ba to shine sayyidina Umar ya ce ba zan kyale ka ba dole sai ka kawo mun wani wanda ya ji wannan hadisi banda kai ki sai ka kawo wani wanda zai bada shaidan cewa shi ma ya ji wannan hadisi to shine Abu Musa al-Ash'ari yake ce to abin da yasa nan abin da yasa kenan zo gurin waye daga cikin ku ya ji wannan hadisi idan akwai wanda ya ji sai ya zo tare da ni ya je bada shaida gaban Amirul Mu'minin Umar to shine sai Ubay ibn Ka'ab yake cewa to ai wannan hadisin kowa ya ji saboda haka mu duba waye mai karancin shekaru a cikin mu yaje ya bada shaida sai aka cewa Abu Sa'id al-Khudri yace ai kai ne matashi ka je ka bada wa sayyidina Umar cewa ai wannan hadisi sananne ne Abu Sa'id al-Khudri ya taso ya zo ya je tare da Abu Musa al-Ash'ari gurin sayyidina Umar yace wa sayyidina Umar ai mun ji wannan hadisi to mahallin shahid anan sayyidina Umar ba wai yana so ya ƙaryata Abu Musa al-Ash'ari bane yana so ne ya bada ka'ida kafin mutum ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ya zama yana da tabbaci in ba haka ba a yanayi daban-daban a gurare daban-daban a matsaloli daban-daban sayyidina Umar ya karbi khabaru ahad ya karbi hadisin mutum daya akwai daidai ku mutane suka fara sayyidina Umar ai mun ji manzon Allah yace kaza kuma ya karbi hadisin su a gurayen da dama saboda haka nan ba wai sayyidina Umar yana mayar da hadisin wato ahad bane a'a yana so ne ya bada ka'ida cewa sahabbai idan za su bada hadisi su tabbatar da cewa suna tabbaci kafin su bada hadisi kuma a wannan hadisin za mu fahimci tarbiya ta sahabbai inda yake akwai wato girmama na gaba idan ake taso inda akwai ƙanana ƙananan su za su yi aiki ba manya ba ne wannan tsari ne na zamantakewa wato na girmama na gaba to mahallu shahid a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa idan mutum ya je gidan mutane zai nemi izini to zai nemi izini a sau uku to hikimar da ta sa shari'a ta ce a nemi izini sau uku domin galibi idan abu aka faɗe shi sau uku za a ji za a fahimta ba mamaki a karo na farko ba a ji ba ko na biyu ba a ji ba idan har aka faɗi sau uku to kaga to idan ya zama na ba a ji ba to akwai matsala idan kuma an ji tukuna ba a amsa ba to ba a son shigo wanne to shi yasa shari'a ta ce hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace idan har mutum ya nemi izini sau uku idan ba amsa masa ba ya koma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunnarsa wani sa'ali idan bukata ta taso sai ya sallama sau uku kuma yakan maimaita kalmar sau uku dai nan ba a ji ta farko ba a ji a karo ba a ji a karo na farko ba za a ji a karo na biyu ko a karo na uku to shine idan mutum har yayi sau uku ba ce da kai ka shigo ba ko ba mai da sallamar ka ba to kaga in ma mai gidan ya ji sallamar ka baya so zuwan ka ne sai shiru dan haka yana faruwa wani sani zaka ji gidan mutum kai sallama ya ji ka amma sai ya shiru dan baya so ya ganka wannan lokaci ko kuma ya ji ba wai baya son ka shiga gidansa bane a'a yana cikin wani yanayi ne yana cikin wani yana uzuri yana tattaunawa da iyalansa ko yana cikin wani yanayi da ke baya so wani ya shigo gidansa saboda haka sai mutum ya haƙura ya koma domin in har neman izini sallama ta wuce uku to idan mutum wanda yake gidan mai gidan yana jinka abin zai dame shi ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya wuce ukun nan to akwai takurwa dan kada ka takura wa mutane ka je ka ji gidansu ka yi sallama su uku wasu amsa ba ka ci gaba da kana ta assalamu alaikum akwai takurwa wannan wato tsari ne na girmama haƙƙin dan adam musulunci duk abin da ke zai takurawa dan adam baya su dan lokacin hutunsa ne ko yana tattauna da iyalansa ko yana cikin wani yanayi baya su ga mutane a wannan lokaci da haka ka sallama su uku ya ji ka bai ji ka ba sai ka yi a tafiyarka amma da yawa daga cikin mutane suna farawa cikin kuskure mutum zai zo goban gidanka ya ce assalamu alaikum sau ɗaya sau biyu sau uku ba zai tsaya ba wani har ya sallama sau goma wani mai sau ashirin wai dole sai ka ji shi dole sai ka amsa masa dole sai ya shigo ka wannan ya tsaba wa karantarwar shari'a domin ɗan adam kowa da irin uzurinsa ba kowane lokaci ba ne za ka so mutum shiga gidanka musamman zuwan da yake mutum bai sanar da kai ba idan mutum ya sanar da kai lokaci ka za zo gidanka ka ce masa ya zo wannan wani abu ne daban amma haka kawai ba gaira ba dalili saboda wata bukata ko ziyara mutum zai zo gidanka bai sanar da kai ba amma duk da haka in sallama sau uku ba zai tsaya ba ya ci gaba da sallama to wannan ba daidai ba ne da yawa daga cikin mutane suna yi wannan ba ladabi ne na addinin musulunci ba to musulunci babu abin da ya bari babu abin da ya bari na zamantakewa da sauransu kuma malamai suka ce idan mutum zai yi sallama kar ya yi a jere kai tsaye lokaci guda idan ba da tazara in ka ce assalamu alaikum sai ka dan tsaya tayo asallama ta farkon nan ba a ji ka ba mutum yana can ciki ne kafin ka fadi na biyu tayo zai matso ya zo kusa da kofar gida sannan ba dan lokaci kace assalamu alaikum kuma karo na biyu sai ka dan daga muryar ka dan ba mamaki a karo na farko ba a ji ka ba to bayan ka fadi kai sallama a karo na biyu shi ma sai ka dan ba da lokaci ka kara daga muryar ka kace assalamu alaikum to idan ba a ji ka ba to sai ka hakura wasu malamai suka ce sallama a karo na farko wannan tambihi fadakarwa ce ka fadakar su cewa ga bako ya zo ga wani yana tsaye a kofar gidan su fadakarwa ce sannan sallama a karo na biyu tabbatarwa ce kana su kara tabbatar musu da cewa bakon nan ba yana nan bai tafi ba bai wanda ya sallama dai idan ka yi sallama na farko ka tsaya baka sake yi ba idan sun ji ka su ko suka ji shiru me za su ce ba mu maki ka ko bari sai su gaba da zaman sa amma ya ji sallama ta farko ka yi shiru sai ka sake na biyu kaga a nan zai dauka cewa bakon nan har yanzu yana nan bai tafi ba tabbatarwa ce sannan kuma sallama ta uku yanke hanzari ne kai na ukun nan ba wanda ya motsa ba a zo a ce ba ka shigo ba to dole a yake musu hanzari ka dauka cewa yanzu kuma akwai wani uzuri akwai wani dalili a sai ka tafiyar ka malam ki cewa taqulu fi kulli maratin assalamu alaikum a adkhulu arya ya abuwa ne guda biyu yin sallama da kuma neman izinin shiga haka Allah ta'ala ya ambata a cikin Qur'ani hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ku nemi izini ku sallama kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wannan kamar hadisin Rabi'i ibn Hirash yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cikin gida sai ya ce a aliju zai shigo ne bai sallama sai ce in shigo ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mai masa hidima ka je ka karantar da wannan mutumin na yadda ake istizali wannan bai san yadda ake istizali ba ka ce da shi ka ce assalamu alaikum a adkhul ya sallama ya ce zan shigo ne in shigo ne manzon Allah yana fadawa khadiminsa wannan wancan mutumin da yake tsaye a goban gida sai ya ji wannan tun kafin khadimin ya zo gurinsa sai ya ce assalamu alaikum a adkhulu sai manzon Allah ya bashi dama ya shiga hadisin Abu Dawud ga wannan hadisin ya hada abubuwa guda biyu assalamu alaikum a adkhulu haka nan hadisin Kalda ibn Hanbal wanda a satin da ya gabata a karatun da ya gabata mun kawo da zuwa zama cikin wannan karatu na mu ambata shi yake cewa na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shiga gurin sa ba tare da sallama ba sai manzon Allah ya ce ka koma ka ce assalamu alaikum a adkhul koma ka ce assalamu alaikum kuma ka ce in shigo ne to haurin hadisi guda biyu duk suna tabbatar da abin da malam ya faɗa assalamu alaikum a adkhul wannan shine ra'ayi mafi yawan malamai cewa idan mutum ya zo sai ya fara da sallama ya fara da sallama ya ce in shigo ne ya fara da sallama saboda waɗannan hadisai guda biyu da suka zo a hadisin da imam Baihaqi ya rawaito a cikin Shu'abul Iman da Abu Ya'la a cikin Musnad nashi wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' as-Saghir daga hadisin Jabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'azanu liman lam yabda bis salam mutumin da yazo gidanku sai ya nemi izinin shigowa ba tare da yayi sallama ba sai manzon Allah ya ce kada ku bashi izini ya zo ya ce wani yana nan ne Alhaji yana nan ne Ali yana nan ne bai yi sallama ba ba kowa gidan ne kaga yana neman izinin shiga ne ba yi sallama ba to shine manzon Allah yace a wannan hadisin kada ku bashi izini ma'ana abin da ake so shine mutum ya fara yin sallama haka Abu Hurairah ta Allah kara masa yadda yake cewa kamar yadda Imam wato Al-Bukhari ya rawaito a cikin Al-Adab Al-Mufrad aka tambayi Abu Hurairah radiyallahu anhu ya matsayin mutumin da yake yana neman izinin shigowa idan ya ji gidajen mutane ya nemi izinin shigowa ba tare da yayi sallama ba ya hukuncin wannan sai Abu Hurairah Allah ya kara masa da yace la yu'zanu lahu hatta ya'ti bil miftah ba za a bashi daman shiga ba har sai idan ya kawo ya zo da mabudi miftah mabudi da zai bude kofar shiga yabda'u bis salam ita ya fara da sallama ya fara da sallama sallama ita ce mabudan shiga gidan mutane idan ya sallama sai a bashi dama ya shiga haka sayyidina Umar arwala Imam Bukhari ne ya rawaito a cikin Al-Adab Al-Mufrad da kuma Abu Dawud a cikin Sunan dinsa Ibn Abbas yake cewa sayyidina Umar ya ji gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin shiga sai ce assalamu ala rasulillah assalamu alaikum ayadkhulu Umar bayan sallama sai ce an baiwa Umar dama ya shiga ne fa duk wannan hadisi suna tabbatar da abin da malam yace assalamu alaikum adkhulu to amma shin dole sai mutum yace adkhulu ba dole bane bayan kai sallama duk abin da yake al'adance za a fahimci cewa neman izinin ya wadatar bayan kai sallama a yaranku al'adan garinku duk abin da yake ana daukar sa a matsayin neman izini ya wadatar ko kai gaiso ta al'ada bayan kai sallama ko kace wani yana nan ne wani ne ya zo duk wani abu da za ka fahimci cewa kana neman izini ya wadatar ba sai ka ce assalamu alaikum in shigo ne ba sai ka faɗi wannan ba a muhim dai ka fara da sallama abin da yake da muhimmanci shine ka fara da sallama wasu malamai suka ce idan ma mutum ya takaita akan sallama yayi ka zo ka ce assalamu alaikum ka tsaya ka sake assalamu alaikum ka sake karawa assalamu alaikum ya wadatar ba sai ka ce in shigo ne ba sai malamai ke cewa fa in udhina laka idan an baka izini ka shiga sai ka shiga wa illa idan ba baka izini ba farji sai ka koma haka hadisin yake idan an baka dama an baka izini aka ce ka shigo aka ce ma bismillah sai ka shigo idan kuma ba baka izini ba aka yi shiru ka yi sallama su ka ji shiru to shine malaki cewa farji ka koma kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a hadisin Abu Musa al-Ash'ari kamar yadda yake Abu Musa al-Ash'ari shi ma yayi da zoye yawa sayyidina Umar sallama sau uku ba ba shi izini ba sai ku sai tafiye su to haka mutum ya kamata a yayi kaga hali guda biyu ne anan hali na farko shine wanda malam ya kawo kai sallama su uku ka ji shiru ba wanda ya magana to sai kai tafiyarka hali na biyu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alqur'ani wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum an ji sallamar ta haka kila ma a ce da kai wa alaikum assalam to ma a ce da kai Allah kai hakuri ka koma Allah ce idan aka ce da ku ku koma farji'uhu koma huwa azka lakum wannan ya fi zama tsarkakewa a gare ku wannan ya fi zama tsarkakewa tsarkaka a gare ku domin ta yi mutum yana cikin wani yanayi ne ba yadda za a yi ganka ko ɗakin nashi a lokacin ga ba a shirya ba domin ɗakinsa ɗaya ne ku ɗaki da falo matansa da yaransa a ciki a lokacin idan ya karbe ka ka shigo gidansa zai takuru ko an baje wasu abubuwa na sirrin sa ya baje wasu abubuwa na sirrin sa a dakin sa a gidan shi to kafin ya shirya maka shigo aiki ne sai baka uzuri shi da Allah kai hakuri da koma to kada ka ce an wulakanta ni Allah ya ce farjiu kada ka ji haushi dan wannan tsari ne na addinin musulunci haka Allah ta'ala ya ambace wannan a cikin alqur'ani to duk wannan yana nuna mana wato girma na wannan addinin musulunci yadda zaka ta gidan mutum ziyara ma ba kyale ba yadda zaka ta gidan wani kai sallama ka nemi izini kai ziyara ma sai da aka fada maka ina ku abin da shafi bauta zikiri sallah azumi a ce mutum zai sa ra'ayinsa a ciki ya zai me zai fada wa Allah subhanahu wataala to yana da kyau mutum kullum ya tsaya a gurin da Allah madaukakin sarki ce a tsaya abin da aka sa mu muyi abin da ba a sa mu ba kada mu domin abin da aka ce mu yi masana nan da yawa ba mu iya mun yi su gaba ɗaya ba saboda haka mutum ya ji haushi idan har aka ce da kai ka koma to ka koma kada ka ce wani ya raina ne ka je ka zauna a majalisa aini ban san wani ba ya da mutunci ba sai yau na ji gidansa ba na yi sallama ya ce in koma ni ne shi har abada shi kenan ba ni ba zuwa gidansa a'a ai ya yi aiki da fadan Allah ne yana cikin wani yanayi ne wanda kai ma in aka ce maka shu ka shi ka gani ba za ka so ba saboda haka mu da dabtu da ladabin da Allah madaukaki sarki ya ladabtar da mu to fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa falyarji idan an bashi dama ya shiga idan ba bashi dama ba bayan sallama ta uku ya koma shin wajibi ne ka koma imam ibn abd bari yake cewa fadan manzon Allah wa illa falyarji ba wajibi yake nuna ba haka fahimtar sa shi abinda ake so dai anan wato a kada sallamarka neman izininka ya wuce guda uku to bayan sau uku nan idan ba baka dama ba in yi su ma za ka tsaya don gefe ka don jira ya rage naka don ƙasa ka jira ba ka yi laifi ba haka in ji imam ibn abdulbar amma wasu malamai suka ce za ka koma domin idan ka tsaya in ya zama na mutumin baya so ya ganka ne can wani lokaci ya fito sai ya ganka a tsaye ya zai ji zai samu damuwa saboda haka abinda manzon Allah ya ce idan ka yi sau uku idan ba amsa ba to ka koma yana gani ya bi zama lafiya sai malaki cewa wala tazid wannan matsala ce shin za ka kara a kan sallama ta uku ko ba za ka kara ba ka yi sau uku ba a ji ba ko ba amsa maka ba za ka kara kai sallama ta hudu ta biyar har a ji ka a ji sallamar ka shi ne ke cewa wala tazid kada ka kara a kan sallama ta uku illa an ta'alama sai fa idan ka san cewa annaka la tusmi'u isti'zaraka baka ji yadda su neman izininka ba sallama da kai neman izini da kai ba su ji ba in ka tabbatar da cewa ba su ji ba fala ba'asa to babu laifi an tazira ka kara ala thalathi akan sallama ta uku hali guda biyu ne anan abu na farko idan ka tabbatar da cewa sun ji sallamar taka to bai halatta ka kara ba ka tsaya goban gida ka daga mu je ka yi sallama har sau uku kana jin motsinsu kana jin maganganunsu ka tabbatar da cewa sun ji sallamar amma suka yi shiru to a nan in ka yi sallama ta uku ta ka tsaya don sun ji kuma hadisin ya ce ka yi sau uku ka yi sau uku shi kenan sai ka tsaya to idan ba su ji ba kana da yaƙini cewa ba su ji ba ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum har sau uku kana da yaƙini cewa ba su ji sallamar ba shin za ka kara ta hudu ta biyar ko ta shida har su ji ka to abinda malam ya ce a nan babu laifi a a ƙara wanda shine ra'ayin wasu malamai suka ce domin hadisin da yake ayi so daya ayi sallama so daya so biyu so uku ana so ne ka tabbatar da cewa sun ji sallamar ka ba wai uku ne ake bukata anan ba a'a kai sallama har a jika wannan shine abin da wasu malamai suka fahimta saboda haka zaka iya ƙara zuwa ta biyar ko ta shida ta bakwai har su jika idan ka tabbatar da cewa mai gidan bai yi sallamar ka ba wasu malamai suka ce a'a ba za ka ƙara ba ko ka san cewa ba a jika ba ko kana shakkar cewa ba a jika ba in ka yi sallama sau uku sai ka tsaya domin wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a hadisi saboda haka abin da yafi dai idan mutum ya sallama sau uku in ba wata larura ba in ba larura ce sosai da ta sa kana son ganin wannan mutumin ba to mutum ya tsaya kar ya ƙara yafi domin akwai hikimar da ta sa shari'a ta ce a yi sau uku da har ka yi sau uku sai ka tsaya kuma wannan ita ce fahimtar sahabban manzon Allah Abu Musa al-Ash'ari wanda ya rawaito hadisin ko wanda ya ji gurin sayyidina Umar da ya sallama sau uku tafiya sai yi bai ƙara haka nan Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda Imam Bukhari ya kawo cikin al-Adab al-Mufrad tabi'i mai suna Abu al-Alaniya yake cewa na je gurin Abu Sa'id al-Khudri yace na yi sallama amma ba a bani izini ba sai na yi sallama yace ba a bani izini ba sai na yi sallama karo na uku na daga muryata na ce assalamu alaikum ya ahlal dari ya ku mutanen gida yace ba a bani izini ba sai ke cewa sai na koma gefe na dan zauna sai wani yaro ya fito ya ce ni udkhul ka shigo fa dakhaltu sai na shigo gidan Abu Sa'id al-Khudri sai Abu Sa'id al-Khudri ya ce da ni amma innaka law zitta lam yu'zan lak inda ka ƙara kan sallama ta ukun nan da ba baka izini ba to kaga wannan ya nuna cewa sallama sa ta farko da ta biyu da ta gudu sun ji amma shi bai san cewa sun ji ko ba su ji ba amma Sa'id al-Khudri yake cewa inda ya ƙara akan sallama ta uku to da ba za a ba shi izini ba saboda haka idan ba ya zama larura ba sawaban an jika ba a jika ba idan har ka yi sallama nan ta har sau uku to sai kai tafiyar ka ki ka dauka ce ba a jika bane amma ba ma ki zama an jika to shigan naka ne ba a so a wannan yanayin ne baya so ya ganka a wannan lokacin baya so ya ganka sai kai hakuri ka koma wal istizanu salasa taqulu fi maratin bi kulli maratin assalamu alaikum adkhulu fa in udhina laka sai ka shiga an baka dama wa illa idan ba baka dama ba ko aka ce da kai ka koma farji sai ka koma yafi zama lafiya wala tazidu za ka ƙara ba illa an ta'lama annaka la tasmu istizanak fala bas an tazidu ala thalath muka ce ra'ayin na wasu malamai suka ce za ka ƙara ba saboda zahirin hadisi kuma muka ce wannan yafi zama lafiya in bai zamanto larura ba in ka san ba a jika ba kuma akwai larura to ta yi ka ƙara ko kuma ka da tsaya ka jira kamar da wannan tabi'i ya tsaya ya jira a gefe sannan aka ba shi dama sai malaki cewa wa qar'ul babi kunkusa kofa al-yawm a yau ma'ana a zamanin Ibn Abdul Barr kenan zamaninsa wannan a ƙarni na biyar kenan tunda ya rasu shekara 463 wannan yana magana a ƙarni na biyar na hijira ya ƙumu makamar isti'izani zai tsaya a matsayin neman izini fima mada a zamanin da ya wuce ada ada ana neman izini ai sallama a nemi izini to amma ibn abdul bari yake cewa a yau a zamanin sa idan mutum ya zo ya kunkusa kofa wannan ma za a dauka a matsayin neman izini ne yace idza kharaja al izn idan izini ya fito ma'ana idan an baka izini ana faɗe wannan ibara mutanen da idza kharaja al izn idan izini ya fito ma'ana idan an baka dama galibi ana faɗi da wannan misali idan aje waje sarakuna ana neman izini ne suka jira daga ba sai bayi su fito ko ma'aikata su fito su ce eh an baka dama ka shiga gurin sarki ko gurin shugaba to shi ne ake cewa idza kharaja al izn idan izini ya fito ma'ana idan an baka dama idan an baka izini idan ka kunsa kofa kuma aka baka izini to ya halatta ka shiga ba za a ce tunda baka sallama ba ba za ka shigo ba tunda in sallama sunna ce in ka yi lada idan baka yi ba ba za a ce ka yi laifi ba sai dai ka rasa lada ne ce ka je gidan mutum ka tsaya ka kunkusa kofa sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ne sai ya mutum ya fito ya ce shigo shin anan za a ce yanzu tunda baka yi sallama ba bai halatta ka shiga ba ko za a ce ya halatta ka shiga ya halatta ka shiga to shine malaki idza kharaja al izn idan izini ya fito idan an baka izini an fahimta kuma akwai hadisi da suke nuna cewa idan aka ya halatta ko kuma sa kofa kuma idan aka bada izini ya halatta a shiga daga ciki akwai hadisin Jabir dan Abdullahi Allah kala masa da yake cewa naji gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bashin babana da yake Jabir yana saurayi mahaifinsa ya rasu a lokacin ko aure bai yi ba mahaifinsa Abdullahi ya shahada a yakin Uhud to ya bar bashi a baya to shi ne Jabir ya tsaya ya ga cewa ya biya wannan bashi to akan ya za a yi biya bashin babansa ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da naje fadaqtu al-baba fadaqtu al-baba daqqa yadqu daqqan daqqtu al-baba sai na kunkusa kofa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya ce man za wai wannan sai ce fa qultu ana sai ce ni ne sai manzon Allah ya ce ana ni ne ni ne ni ka annahu kariha kamar yaki wannan da wannan yana daga cikin ladabi na wato idan ka ji gidan mutane ka yi sallama ka nemi izini ka ce waye sai ka ce wane ne ka faɗi sunanka ba daidai bane ka ce ni ne waye ni ana cewa ni sunan wa ake cewa sunan barawo sai ka faɗi sunanka to shine manzon Allah ya zo ya fito yana maimaitawa ni ne ni ne ni ne ma'ana ya yi inkarin abin da Jabir ya faɗa manzon Allah yana so ya nuna masa ba haka ya kamata ya faɗa ba da aka tambaye shi waye ya ce ni wane to mahallu shahid anan fadin Jabir fa daqaqtu al-baba na kunkusa kofa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ni shi dan me ka kunkusa kofa ba an bayyana manzo Allah ya ikrarin sa wannan sunna ce takririya manzo Allah ya tabbatar da shi akan wannan saboda ka ya halatta idan mutum ya kunkusa kofa kuma aka bashi izini za a duka wannan a matsayin neman isti'izani kuma Anas yake cewa sahabbai sun kasance suna wato tabakowa manzon Allah da kan farce su dan taba da farce manzon Allah ya je ya fito shi ma nau'i ne na kunkusawa ba sa kunkusawa da karfi saboda ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai su taba da kan farce su taba kofar manzon Allah sai ya ji sai ya fito an fahimta da wannan yana nuna cewa ya halatta a kunkusa kofa idan ana neman izini amma abin da yafi ai sallama wani ita ce abinda mafi yawan sunoni hadisai suka tabbatar ko sai mutum ya samu lada idan yayi wannan wani sai ayi mutum zai bukaci ya kunkusa kofa idan sallamar ba za a ji ba kuma bai dace ka daga muje ka fiye da kima ba saboda haka sai ka kunkusa kofa ta yadda mai gidan zai ji kaga nan bukata ce ta sa ka kunkusa kofa saboda an bi jin wannan din sai mutum ya kunkusa kofa kuma malamai suke cewa idan mutum ya ji gidan mutane zai kunkusa kofa ya bukaci ya kunkusa kofa kada ya kunkusa kofar da karfi ko kuma ya daki kofar da tafin hannunsa don wasu suna yin wannan sai mutum ya ji yana ta dukan kofar mutane da tafin hannunsa bum 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 hatta mun ko tana nesa suna ji ka wannan ba daidai bane to a kunkusa kofa amma tare da ladabi da hikima da hankali ba da tsanantawa ba sai malaki cewa walaysa liman qara'a thalathan baya dacewa ga wanda ya kunkusa kofa sau uku an yadkhula ya shiga ga kunkusa kofa sau uku ka ji shiru to kar ka shiga wala an yansarifa kuma yace malaka kada ka tafi hatta ya alama har idan ya san annahu qad subi'a an ji shi wa alima bihi kuma shi ma ya san da cewa an ji shi ma'ana idan ka kunkusa kofa sau uku sai ka tsaya ka dan tsaya ka ji shiru sai ka tafi ka kuma zaka iya idan ka kunkusa kofa har sau uku ka ji shiru zaka iya kai tafiyar ka abinda malam ya kawo anan wala an yansarifa kar ya tafi ba dole bane ana so ne ka dan tsaya dan kada mutumin ya fito kuma sai ya ce waye ne yazo ya tafi ya rasa waye ne yazo ya tafi ya rasa waye ne yazo ya tafi sai ka dan tsaya kadan idan babu wanda ya fito sai ka tafiyar ka amma dai idan ba baka dama ba ka kunkusa kofar sa uku ko da kofar Abuja take ba za ka shiga ba wannan shi ne abin da malam yake so ya yi fada anan lokaci za mu tsaya anan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu tsara sa gaba ɗaya abin da muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wazar mana da zama lafiya wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك